بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي يوم مات نا ونن مكرنتا wanda ke karkashin masjidu Ali bin Abi Talib a wannan yankin anguwa Madinar Zanzau, nan garin Zaria, lardin Zanzau, jihar Kaduna a Najeriya. Muna yi mana barka da haɗuwa a wannan safiyar Asabar 4 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda ya dace da 21 ga watan biyu shekarar Bature 2025. A wannan lokaci da muka saba a duk cikin watan Ramadan, muna gabatar da halka ta musamman na iyaye mata, wato women's cycle, inda muke faɗakar da kawunanmu abubuwan da suka danganci addininmu da rayuwarmu. A wannan lokaci ma Allah cikin sahalewansa ya ba mu ikon sake dawowa domin ci gaba da wannan ainihin wato a majalisi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarmu albarka. Abubuwan da muka gabatar na rayuwarmu waɗanda suke daidai, Allah ya karɓa mana ya tanadar mana da sakamakonsu. Wanda muka yi na kuskure ko na ganganci, muna roƙon Allah ya gafarta mana su. Abubuwan da ake samu na ɗaukaka da falala a cikin watan Ramadan, Ubangiji Allah ya samu gaman ka tare da su. Abubuwan da Allah yake yin gafara na musamman ga bayinsa a cikin wannan wata, na zunubansu Allah ka gafarta mana. Allah Ubangiji ya sanya mu daga cikin ƴantattun bayi, Allah kuma ya samu gama da duniya lafiya. Daga cikin iyayenmu da malumanmu da sauran ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya, Allah Ubangiji ya ji kansu da rahma. Allah ya sa aljanna ya zama koma gare su da mu baki ɗaya. Babu shakka, kamar yadda aka sha faɗi, duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta shi ya shaida watan Ramadan, to Allah ya mishi baiwa mai girma, wanda in ba wanda ya samu irin wannan daman ba, to bai samu wannan baiwa ba. Shi ya sa kuka ga magabatanmu na ƙwarai tsawon zamani suke ɗauka suna yin addu'a cewa ya Allah ka tsawaita rayuwana har in shaida azumi na wannan shekara. Yana daga cikin gata da Allah zai yi wa bawa shine ya kai shi wannan wata ya shaida alkhairan da ke ciki. In ya so daga baya sai rayuwarsa ta koma inda ya fito. Amma duk wanda Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddare shi da shaida watan Ramadan ba, to yana ainihin wato rasa abubuwan da ke ciki wanda ya samu Allah ya tsawaita rayuwar shi zai samu, shi kuma ba zai same shi ba. Daga cikin abubuwan da ke tabbatar da irin wannan falala, akwai wani hadisi na Imam Tabarani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana wani mutumi yazo ya same shi, sai ce, ya ma'aikin Allah, na yi mafarkin wasu mutane ne guda biyu, ɗaya daga cikinsu ya yi mutuwar shahada. Kowa kuma ya san kullum ana bayani game da falalar mutuwar shahada, ko daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayyana daraja da falalan mutuwar shahada akwai hadisin al-Imam Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li shahidi inda Allah sittu qalb ko sittu qalb duk wanda ya mutuwar shahada to Allah madaukakin sarki yana tattalan mushi wasu darajoji guda shida daraja na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yughfaru lahu fi awwal jam'atin min dambihi a lokacin da aka kashe shi ta hanyar tsara ko suka ko harji da bindiga jinin farko da zai tsilla a jikin shi sai Allah ya gafarta mishi dukkan zunuban shi a wannan lokacin sannan abu na biyu kafin ya kwanta dama tunda ai a lokacin yana tsaye ne ko kila suna cikin fafatawa sai aka zo aka kashe shi kafin ya kai kasa ya kwanta sai Allah madaukakin sarki sai a nuna mishi masaukin shi a aljanna shine wayura maqadahu fil janna daka shi yana shurin fadiwa ya kwanta ya mutu amma kuma yana ganin makoman shi ne a cikin aljanna shi yasa lokacin da aka kashe mahaifin Anas wato mahaifin wannan sahabi Abdullahi ibn Haram a wajen jihadi aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine mutumin farko da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi gaba da gaba ya mushi magana bayan mutuwa an je yakin Uhud kuma aka ce kafin a fita wannan yakin yana da wani yaro Jabir bin Abdullah ibn Haram Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda baki daya sai ya kira yaron nashi lokacin yaro ne karami bai wuce shekara 10 wani abu ba amma kuma yana da kanye mata kanana su kaman guda 5 zuwa 9 sai mahaifin ya kira shi yace Jabir ina ji a jikina kamar a wannan yakin da zamu fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ne rayuwana za ta kare da haka ina maka wasiya in idan na mutu akwai basussuka da ake ji na ka biya mu sannan kannan ka ɗan matan nan wanda kuke uwa ɗaya da wanda ma ba uwa ɗaya ba to ka kula da su ka rike kai tarbiyyar su har kowace ta samu gidan miji ta tafi Jabiru ka ji Jabiru yace eh to me kake tunani yaro karen irin wannan ana mai irin wannan wasiya yace shi dai yana jin abun ne dai ana dai gaya mishi haka dai kawai ya dauka bai san me zai kai ya komo ba kamar yadda ya hasashe kuwa ana zuwa wannan yakin yana daga cikin waɗanda aka kashe su farko aka same shi an datse shi da wuka jini na ta kwarara a jikin shi har rayuwar shi ya kare aka ce daidai inda aka yanka a jikin shi ya sa hannu aka ya rike aka yi mutu to shine sai Allah ya dauko wannan dafidan sai ya ajiye shi a gaban shi Allah yake ya kai Abdullahi ya kai bawana kai samu wannan mutuwa mai daraja ko akwai wani abu da kake bukata ka faɗi yanzu haka yi maka kuna fahimta me ya faru sai wannan bawan Allah yace ya Allah idan akwai wani abu da nake so to shine ka sake dawo min da rayuwata in koma duniya in sake zuwa wani yakin tare da manzon Allah a ƙara kashe ni saboda in sake dawowa gaban ka mu tattauna na ji daɗin wannan tattaunawa kun ji burin shi kenan shine sai Allah yake aiko na riga na alƙawari duk wanda ya mutu cikin wannan al'umma ba zai koma ba da aka karuci wani abun sai yake to ya Allah ina fatan ayiwa ɗan baya albishir da irin darajoji da falalan wanda ya mutuwar shahada mutuwar shahada jama'a ba kaskanci bane to kun ji anan ne manzo Allah yake yana kwanciya ana nuna mishi masaukin shi a cikin aljanna sannan abu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa yuhalla bi kulli iman sai Allah yake ayi mishi dinkin da za a zo a sutura shi da shi wanda kayan da aka hada kayan wannan suturar imani ne kulli iman sai da an gan shi to an gane cewa wannan yana da imani sannan nan take za a je a daura mishi aure da matan shi na aljanna wa yuzawwadu bi suril ayn sannan manzo Allah yake ranar tashin alkiyama za a sa ya kirawo dangin shi mutum 70 cewa su za su raka shi su shiga aljanna su din ma an yace musu ba za a yi musu hisabi ba sakamakon shi shi kadai to kun ga wannan darajar mutuwa shahada ko to waɗannan sahabi sahabban guda biyu ɗayan su sai mutuwa shahada ina fata an gane ɗayan kuma sai Allah ya tsawaita rayuwar shi bayan wannan dan uwan da ya mutu to shine sai ake mafarkin an gansu su biyu da wanda ya mutuwa shahada da kuma ɗayan wanda ya mutuwa na al'ada shi bai yi mutuwa shahada ba amma ya ƙara tsawon zamani bayan rasuwar wancan dan uwan shi to me ya faru sahabin yace sai na gansa a cikin aljanna shi ɗayan wanda ya mutu daga baya sai kuma naga an kai shi mataki na sama a aljanna shi wancan da ya mutuwa shahada shi kuma na gan shi a mataki na ƙasa haka ka iya cewa abun mamaki ko to abin da ya ba sahabuncan mamaki ma kenan ka dai duba darajar mutuwar shahada da muka faɗi yace shi yasa na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in maka bayani ka ji to ya abin yake ne sai manzon Allah yace yanzu mamaki kake yi ai ba abun mamaki bane shi wancan da yayi tsawon rayuwa bai samu darajar mutuwar shahada ba a cikin rayuwar da ya kara ba ya shaida watan Ramadan ba ba ya azumci watan yayi sallolin nafil filin dare da ake yi yayi abubuwa na ibadoji ba haka ce kwarai da gaske manzo Allah yake wannan falalan ibadan watan Ramadan da yayi da wasu ayyuka sun suka sa darajar shi ya wuce na dan uwan shi da ya mutu shahada haka kenan ashe da Allah ya raya mu zuwa cikin wannan watan to kamata yi duk wani abu mafi tsada na rayuwarka ka sadaukar da shi domin ka nuna wa Allah godiya dan Allah ya baka dama mai girma amma kaito wasu haka za su asara wannan dama shi yasa kaga wata rana mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya Muhammad man adraka shahr ramadan falam yughfir lahu ab'adahu Allah duk wanda Allah ya raya shi har ya shiga watan ramadan amma bai iya yin komai na aiki ba har ya samu gafara kai wannan ya zama tababbe ya zama asararre Allah ya nesanta shi daga rahama gaba daya yace kace amin ya manzon Allah manzon Allah yace amin kaga wannan yana nuna ne kiran yana nuna ashe ba karamin asara mutum zai yi ba ya shaida watan ramadan amma kuma bai samu yayi aikin a zo a gani ba Allah ya kyauta to bayan wannan godiya ga Allah da zamu yi kamar yadda zamu zo mu ji a tattaunawar mu shi godiya da Allah ana yi da baka mutum ya rinka buɗe baki yana cewa Allah na gode ta hanyar yin hamdala sannan ana yi da gaɓoɓin jiki shine ka ƙara dagewa wajen yi wa Allah biyayya ka yawaita sallar nafil fili wannan alamar godiya ne ga Allah shi yasa kaga sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah wai me yasa in kana nafila kake daɗewa ne har sai kafafunka sun kumbura kai ba Allah ya gafarta maka ba madadin kai ta kwanciya kana bacci ba ka da wata matsala manzo Allah ya ce haba Aisha haka kike tunani idan Allah ya mun falala ya gafarta mu ya yi mun baiwa ya fifita ni akan dukkanin halittu ni kuma bai kamata in zamo bawa mai godiya ba wato godiya annabi yake yi amma kuma sai nafila har sai kafafun shi sun kumbura to kai in Allah ya maka ni'ima ta yaya kake godewa Allah wasu ma sai su ƙara saba wa Allah wai kuma alamar godiya ke ba haka bane a je a kira ƴan kiɗe-kiɗe da ƴan raye-raye a je a yi ta abubuwa da Allah ya haramta kuma aka yi magana sai a ce kawai na rana ɗaya kawai ai muna nuna wa Allah godiya ne ta hanyar saba mishi Allah ba a nuna mishi godiya ta hanyar a saba mishi jama'a muna fahimta ko sannan ana yi wa Allah godiya ta hanyar abin da Allah ya yi wa mutum na arziki dukiya ne ko waninsa shi ne sai ka ainihin wato sadaukar da wannan dukiyar ta hanyar yin sadaka da taimaka wa mabukata wannan duk hanyoyin godiya ne wa Allah jama'a an gane wannan da kyau ko da haka kowannen mu sai mu duba wani hanya za mu ji mu gode wa Allah akan wannan ni'imar ya rage gare mu Allah ka sa mu dace to a wannan karan ƴan uwa masu albarka tattaunawar mu zai yi dube ne zuwa ga maudu'in da muka yi wa take da ƙalubalen rayuwar aure da kuma tarbiyya wannan shine maudu'in tattaunawar mu a wannan wata na Ramadan insha Allah idan muka zo a cikin bayanan da zamu rinka yi to za mu ji me muke nufi da wannan ainihin wato unuwa ne kalubalen rayuwar aure ko zaman aure da tarbiyya kasantuwar daga cikin abu mafi muhimmancin a rayuwar iyama ce musamman to akwai rayuwanta a gidan aure shi yasa kowace mace burinta kenan mafi girma a rayuwa lokacin da Allah zai kai ta ɗakin mijinta kuma darajarta shine kai rayuwa a ɗakin mijin nata har ta koma ga Allah babu wata mace wacce take cikin hayyacinta na dan adam sannan tana kan tafarkinta na musulunci wanda za ta ce ba ta son wannan rayuwar babu sai wanda ta samu matsala a kwakwalwarta ko kuma aka birkita tunaninta da ra'ayi na ƴan duniya ko ƴan boko ko waɗanda suke ganin su wayayyu ne su ne za su ga cewa ai su rayuwar takura ne matsawa ne mutum ya maida kanshi ƙasa ne an maida mutum bawa ne ko wani abu makamancin haka kun san da akwai wannan tunanin to musamman abin da yasa muka ce za mu tattauna wannan kabiya shine irin farfagandan da ake yadawa a duniya a yau wanda ake nuna wa iyama ce ai ba ko ba wani abu bane a wannan rayuwa na zamantakewar aure da kake yi kake wa Allah biyayya in ba kawai bautar da kai ba da haka ta fita daga wannan gidan ta fito kan titi ai gumurzu da ita ai gwagwarmaya ta shiga cikin mazaje to yanzu ta samu yanci kenan wanda wannan kamar yadda za mu zo mu ji a hankalce babu wasu al'umma da suka ɗauki wannan a matsayin ci gaba in ba kaskanci da zubar da mutuncin mata duk matar da za a ce yau gata ta fito kan titi tana gogoriyo da maza tana ihu irin yadda maza ke yi tana tsalle ita ma tana kan ayi kaza da ita ayi kaza da ita musamman cikin abubuwan da ake gani na ci gaba ne na rayuwar duniya ba ce sai kowa ya kalli wannan matar a matsayin wadda ta wulakanta kanta darajar mace shine a ce tana gefe guda tana zaune kuma a wannan wajen za a je a yi mata duk bukatunta ma'ana duk wanda mukami ya kai mukami to komai sai dai a yi mishi shi yasa kuka ga sarakuna kuna ganin su a kasuwa ana cin kasuwa da sarakuna sai dai a yi a je a yi musu kefane a kawo shi yasa kuka ga ko fita za su yi to sai dai ka hau abin hawa a ja su a kai a zamanin dabbobi su shiga cikin darbuka wani yana koren dabban shi kuma yana tafiya a ƙasa a wannan zamani namu na abin hawa irin su motoci ya zauna can kujeran baya shi kadai wani ya zauna a gaba yana jan shi haka ne ko ba haka ba amma daga sanda aka ce ga mai martaba sarkin al'umma ya shiga gaban mota ya rike tsiyari yana tukawa wannan daraja ne ko zubar da kai ne zubar da kai ne to haka mata mata suna da kima suna da daraja wanda bata gaza na mai sarauta ba sai sa kuka ga musulunci yake a mata komai amma yau jama'a me ake cewa mata menene kururuwan da ake muku wani irin rura kunni ake muku ana cewa kada ku yarda da wannan ku fito ku ce kuma kun isa a saka muku tiyarin mota ku tuka da kanku da haka ga kuma kuna ina za a je ne sai zan ne ta kai ma kana ta tuki a kan hanya kuma kun dauka wannan wai shine ci gaba haka ne kuma haka bane to za mu zo mu ji waɗannan ababai a cikin wannan tattaunawa namu insha Allah sannan abu na gaba wannan tunani da aka kawo na zamani da suna al-unusiyya wato feminism shine a nuna cewa ai ita ma mace to fa babu wani abu da za a yi wato nuna namiji ya ci ta da shi da haka what man can do women can do even better haka kuke cewa ko ko aka tuke cewa yawwa muna fatan ku ba ku da cikin irin su insha Allah to za mu zo mu ji insha Allah a cikin daraja da mutunci da musulunci ya bai wa iyama ce ya ainihin wato bautar da ita a ƙarƙashin zaman aure to me ce ke hikimar da ke cikin haka sannan abubuwan da ake son ita iyama ta rike a matsayin wato sallama wa Allah duk abin da Allah ya tsara maka ko to ka sallama mishi ina fata an gane wannan zaman tafiyewa ko kuma wannan rayuwar za mu zo mu ji hanya ce da Allah ya kawo wa iyama ce wadda za ta iya cin nasara a duniya kuma ta samu aljanna a lahira. To idan mace ta yi wannan biyayya, ma'ana ta bi Allah, ta bi manzon Allah a ƙarƙashin ainihin wato wannan zama, to shine za ta samu ɗaukaka idan aka wayi gari gobe a gidan aljanna. Da haka ne za ta zama shugaba wa matan ainihin wato mijinsu a gidan aljanna. Ka duba matan aljanna da ake sifanta su, ake cewa mata ne masu tsafta, masu kaza, masu kaza. Ka dai ana suranta maka su, kai ka ce wannan irin mutum ba taɓa irin ta a duniyar nan ba ko? Amma kuma ke idan kika yi wa Allah biyayya a ƙarƙashin wannan zaman auren, in aka je aljanna kuma sai ake kece shugabansu, sai abin da kika ce wannan ba daraja ba ne? To amma ba a samun shi sai an yi wa Allah ɗa'a. Sai ya sa muka ce ƙalubalen zaman aure da kuma tarbiyya. To bayan wannan ƙalubale da ake fuskanta, sai kuma abu na gaba wanda shi ne samara, wato abin da ake samu na fruit na zaman auren, shi ne idan mace ta samu ta shiga gidan aure, to ana tsammani ko ana sa ran za ta samu ƴaƴa wanda ita ma za ta yi wa al'umma tarbiyyar wannan ƴaƴa. To yaya mace ya kamata ta yi tarbiyyar ƴaƴanta? Shin irin wannan da muke wa ƴaƴanmu shi ne muka sauke nauyi, ko ko akwai abin da ya kamata mu yi, akwai abin da ya wajaba a kan mu? Waɗannan insha Allah su ne abubuwan da za mu tattauna. To a yau za mu fara bayani a ƙarƙashin wani risala da muka samu ƙayyima, littafi ne wato mai kyau a cikin ainihin wato a kuras na ilimin da malamai suka ajiye mana a Musulunci. Da na je na binciko sai na samu wannan littafi mai suna Khidmatul Mar'ati Zawjaha, Dirasatun Fiqhiyya wa Wafaqatun Tarbawiyya. Wato khidmar da mace za ta yi wa mijinta, kaga a wani yanayi ne mace za ta yi khidma wa miji? Tana zaman kadaici ko ko tana zaman aure? Dole ta yi tana zaman aure. Wacce take zaman kadaici dama babu wani miji da take a ƙarƙashin shi, an fahimta ko? Ko kuma wacce ba ta yi aure ba, babu wani batun yin khidma wa miji. Dole dai wacce za ta yi wa miji hidima ita ce ba ta haure. To wannan hidimar ma za mu zo mu ji maganganu da aka yi a kai da shi ma irin gura kunni da ake yi wa mata a yau. Maluman da suke ganin menene ake cewa mace ta yi wa mijinta ma hidima, sannan wannan hidimar me ye matsayin shi? Dan an samu waɗanda suke yaɗa cewa ba wani abu da aka ce mace ta yi wa miji, sai dai kawai ta yi kwanciya shi kuma ya mata komai. Ina fata an gane. To duk za mu ji bayani a kan wannan insha Allah. To wannan risala kamar yadda muka ce risala ce mai kyau kwarai da gaske. Na ainihin wato yi tafsirin shi na ga akwai abubuwa na fawaid masu muhimmanci kwarai da gaske, wanda insha Allah za mu yi mana samfurin wasu ɓangarori a littafin mu karanta mana shi, sai mu ji menene shari'ar Musulunci ta ɗora mana. Malamin da ya yi wannan aiki shi ne Ta'alifu Abdulhamid bin Salih Al-Karrani. Mala Abdulhamid dan Salih Al-Karrani. An samu wani malami shi ya gabatar mishi da wannan littafin. Gashi taqdim Fadilatu Sheikh Dr. Hamad bin Ibrahim Ash-Shatwi Al-Ustadh Al-Musa'id bi Qismi Sunnah wa Ulumiha bi Kulliyati Usul Ad-Din bi Jami'ati Al-Imam Muhammad bin Suhur Al-Islamiyya bi Riyadh. Malamin yana aiki wato a ƙasar Riyadh ne, a ƙasar Saudiya. Ƙasar Riyadh, Riyadh ita ce babbar wato capital a tarayya a Benin, babban inda gwamna yake ko a ce shugaban ƙasa. An fahimta ko? Na ƙasar Saudiya. To akwai jami'a da ake kira Jami'ar Muhammad bin Saud. Kamar yadda misali mu a nan Zaria muke da Jami'ar Ahmadu Bello ko? To su ma a ƙasar Riyadh suna da Jami'ar Muhammadu Dan Su'ud Al-Islamiyya. Jami'a ce wadda take karantar da addinin Musulunci, nagartaccen karantarwa. To wannan malami a can yake ya yi wa wannan littafin gabatarwa. To za mu zo mu ji kamar yadda malami ya ambata, ya yi wannan rubutu ne saboda irin wannan abubuwan da muka gabatar a muqaddima ɗin nan. Yadda zamani ta zo aka rinka kawo wasu abubuwa da ba su a cikin al'amarin wannan rayuwa na zamantakewar aure sai da abubuwan kuma ya fara neman ya dauki wani salo sai ga bari yayi aikin yi wa mutane bayani domin a ƙara samun fahimta insha Allah Allah ya samu dace to malamin yayi gabatarwa kamar yadda shi ma nan kuka ji muka kawo wanda ba za mu tsawaita akan shi ba sai dai za mu dan yi mana isharar wasu nasoshi musamman da ya kawo a ciki da ya zo ya ce muqaddima ina ganin wannan risalan na san akwai waɗanda suke ɗalibai da za su iya amfana da shi da mun yi tunanin ko za a iya fitar da littafin a buga shi to sai na gaskiya bugun shi ba zai yiwu ba domin yana da shafuka kusan 168 an gane wannan da kyau ko amma za mu iya ba da soft copy ɗin shi duk wanda yake son ya istifada sai zai istifada a kan shi ga shi malami ya fara da cewa alhamdulillah yabo da godiya sun tafi daga Allah alqa'il wanda shi yake cewa jallati ulahu a cikin daukaka da girmansa wa min ayati kun ga ayan da ya buɗe bayanin da shi kenan yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku ku mazaje daga jikinku matan da za su zama abokan rayuwarku litaskunu ilaiha domin ku samu abun komawa gare su ku nasu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan Allah ya sanya kauna da jin kai a tsakaninku sai Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lallai cikin wannan tsarin da Allah ya yi wa dan adam cewa namiji ya samu wacce zai aura a matsayin mata kuma ta samarwa da jinan su natsuwa da kwanciyar hankali sannan ya zama akwai kauna a tsakaninsu akwai kuma jin kai to wannan akwai abun lura ga masu tunani su wanda yake da zurfin tunani zai gane cewa tabbas akwai abun lura a cikin wannan tsarin rayuwa sannan sai yace wal qa'il wannan aya ta 21 kenan cikin suratul rum sai kuma Allah madaukakin sarki da yake cewa subhanahu wa bihamdihi sarki ya tabbata gare shi yabo da godiya dukka sun tabbata gare shi Allah yana cewa wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku mata wato matan ku na aure daga jikinku wannan ana maida lamarin ne zuwa ga asalin halitta kun san Annabi Adam alaihi salam daga hakar kare shi aka halicci Hawwa ko wacce ita ta zama matan shi to shine sai ake maida al'amarin asalin halitta tamkar kamar kowace mace to ita ma halitta ce daga hakar karin namiji ina fata an gane to shine Allah yake wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku matan ku na aure daga jikunan ku waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada sai Allah ya kaddari duk wanda ya aure to sai Allah ya azurta su da ƴaƴa kun ga bayan da muka ce wannan shine result da ake mafi girma da ake sa rai bayan an yi aure ko a samu ƴaƴa sannan ya ce wa hafada da kuma jikoki ai da haka zuri'a ke wanzuwa ko a ce mutum yana da ƴaƴa ana tafakan kisa ƴaƴan su ma su girma su haifi nasu sai ya zan kana da lissafin kai ma kana da jika kenan to Allah ne ya tsara wannan rayuwa sai ya ce wa razaqakum minat tayyibat kuma Allah ya azurta ku daga daɗaɗɗan abubuwa na abinci da abin sha akwai abubuwa masu daɗi da Allah da Allah da muke amfani da shi da Allah ya azurta mu da shi Allah madaukakin sarki sai yake afa bil batil yu'minun yanzu mutane za su koma suna imani da ƙarya wato ku bar wannan asalin tsarin rayuwa da Allah ya gina muku ku je ku kama rayuwa ta ƙarya shine rayuwar bariki namiji ya je yayi tabarikanci ita ma mace ta shiga duniya ta yi tabarikanci su ki yin aure amma kuma su je suna fasikanci da zinace-zinace abinda ke faruwa kenan ko ba shi bane mace ce nan za a zo a ce mata ta zo ta yi aure ta je ta yi zaman ibada sai ta ce ina ita ba za ta je ta yi wannan aiki na kasuwanci ba ta zauna a ƙarƙashin wani namiji yana ba ta doka ya ce mata ta zauna a nan ko ta tashi ta fitar kuma a daidai lokacin da take wannan magana tana gira ne da wani dan jarida namiji shi kuma dan jarida yana cewa yi shiru sai ta shiru sai ta to yanzu yi magana sai kuma ta yi magana amma anan bata gane cewa dokar ake bata ba na aure take ganin na wulakanci haka ne kuma haka bane haka ne sannan zaka je ka shiga film industry wato wannan masana'anta da ake fina-finai ta dauka wannan shine wayewa saboda producer kaza zai sa ta a cikin wasa kaza ta fito a matsayin actor ko wace kaza daga ƙarshe a dubo wasu kuɗi a biya ta amma a cikin wannan production na film din da za su yi shi wannan producer zai ce mata ta fito a wannan waje a matsayin mahaukaciya kuma ta yarda ta hankalinta amma ta zama mahaukaciya a film ba haka bane to haka za ta ci gaba da wannan rayuwar barikin har sai shekaru sun ja mata sai ta zawo ta yi nadama a lokacin da nadama ba zai amfana da ita to dan girman Allah yanzu wannan ne ta samu ƴanci koko ta samu ƙasƙanci a rayuwa ƙasƙanci ta samu a daidai wannan lokaci kuma sai ta dawo wajen wancan da take hurawa kunni a jiya cewa ke yanzu kin je kin maida kanki tsakariya kin zauna wani namiji na miki kaza sai kuma ta dawo tana cewa hajiya da Allah ki taimake ni a lokacin ita kuma wacce ta zama hajiya tana da ƴaƴa wanda ƴaƴan sun kai sun komo duk wani bukata su suke yi mata da haka ita wannan dai hajiyar za ta kira ɗaya daga cikin ƴaƴanta ta ce wance ƙawata ce a lokacin muna karatu a makaranta yanzu gashi rayuwa ya kawo ta inda ya kawo ta ku taimake ta yanzu wayi wulaƙanta da ma amma ajiya da take jin jini a jika take ganinta yarinya budurwa abubuwan da take da shi a kirji suna rubinta launin fatar jikinta da yadda ya mulmul sun an yi wato a maida ta ba ta yi lissafi ba a lokacin tana ganin ita ce wayayya ko mun gane da ma da haka Allah da ya yi wannan tsarin rayuwar to yana ce mana akwai abin lura amma ga masu hankali za ku yarda da wancan ƙarya ne ku bar gaskiya to in ma kun yarda da ƙaryar ana tafakan isa za ku zo ku yi nadama Allah ya kiyaye malai yake wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin alladhi la khaira illa jalla al ummata alayhi kira da amincin Allah tabbata a gaskiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasance babu wani alkhairi face sai da ya karantar da al'ummar shi duk wani alkhairi annabi ya koya mana shi yasa ya koya mana yadda za mu yi rayuwar aure ya koya mana haƙƙoƙi da ya kamata mu kula da su domin mu samu wato nagarta a rayuwarmu wala sharra illa haddara minha babu wani abu na sharri face sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cewa wannan abun hanyar halaka ne kada wanda ya ji hanya وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بهديه إلى يوم الدين. سنمنا أرى الدعاء نا إيراد صلاة الله أكن صحبنسا وأن الدب أبو بوان لأن نجي كرنتر سوسك توسيرا كما رويتو منا سك بعد الأبار تدقى حريزا باب واني الخير لأن نجي يزود الشيدة يبتشي منا بعد وان الناس صحبيبا يودا بمسوى أي منزان الله با amma su ma suka jajirce suka yi ta shiga lungu da tsaku suka yi ta tafiya da rani da bazara a cikin hunturu da damina suna karantar da duniya saƙon manzon Allah yau sakamakon haka mu ma muka wayi gari gashi yau muna rayuwa nesa da inda manzon Allah ya rayu amma mu ma yau mun zama al'umma da suke bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga waɗannan sahabbai sun cancanci mu rinka yi musu addu'a kullum muna cewa tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare su to daga nan zaka gane hadarin wanda shi kuma babu wanda yake zaga babu wanda yake tsinewa sai sabon manzon Allah wannan zai tabe a rayuwar shi domin waɗannan halittun manzon Allah da kanshi sai da yace ina gane ku da Allah ku bar min mutuncin sahabbaina kada ku maida sahabbaina abin zagi amma kaito abin takeici a yau wasu al'umma kuma wai su ma da sunan cewa su ma musulmai ne amma kuma babu waɗanda suke zaga sai sahabban manzon Allah babu waɗanda suke tsinewa sai sahabban manzon Allah kuma wannan cin mutuncin da zagin su yi shi har cikin gidan manzon Allah matan shi baki ɗaya kaf su zage su su tine wa Aisha su tine wa Hafsa haka ga duk wanda zai zage matar manzo Allah wallahi ba zai gama da duniya lafiya zai wayi gari watan wata rana zai wulakanta har a kwaso shi a baro kamar yadda ake kwaso bola za a je a zubar saboda ne saboda ya taba waɗanda ba a taba mutunci Allah ka shiryar da mu sannan kuma muna addu'a ga duk waɗanda suka bi tafarkin waɗannan magabata na ƙwarai suka bi shiriyar waɗannan ainihin wato a jakadu har zuwa tashin alkiyama sai malami ya ce amma ba'ad to bayan haka fa innahu lamma kanat alhayatu zawjiyya yayin da rayuwar zaman aure ta kasance mubniyatan ala sakani wal kulfati wal muhabba to jama'a kowace ta saurara bari ku ji hikimar rayuwar aure domin da dama ana samun wasu ƴaƴa ana yi musu aure amma ba su san menene hikimar auren da aka yi musu ba shi yasa da za ka tara matan aure da yawa a yau ka tambaye su wai me yasa aka yi muku aure ne da za ka tara ƴan mata da yawa ka ce musu me yasa kuke son aure za ka yi mamakin irin amsoshin da ba ka rasa su wata ta ce saboda ƙawarta ta yi aure wata ta ce kawai ta dai ga mamanta a gidansu tana yin abin da take so ba sai an matsa mata ba shi ma tana son ta je inda za ta yi abin da take so ba haka ba ne kuruciya dangin hauka ko haka da yawa babu hankali to ba a san mecece hikimar aure ba to daga cikin hikimar ku ji malam ya ce Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar zamantakewar aure a gina shi ne ala sakani kamar yadda muka ji a wancan aya Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma litaskunu ilaiha shine sakani duk sanda akai aure to abin da ake son a samu a wannan zamantakewa shine samar da natsuwa ta yadda idan shi namijin ya shigo da damuwa to ke a matsayinki da kike zaune ki kwantar mishi da hankali ta yadda ke ma idan wani al'amari ya bujiro miki na tashin hankali a matsayin shi na mijinki ya samar miki da natsuwa da kwanciyar hankali jama'a an gane wannan da kyau ko to wannan na daga cikin hikimar aure a samar wa juna natsuwa da kwanciyar hankali to amma abin takaici a yau da dama wasu a cikin zamantakewar auren babu abin da ake samu sai tashin hankali sai rashin zama lafiya to kaga wannan sun kawar da manufar aure a karan farko sannan abu na biyu malam ya ce wal ulfati da kuma haɗin kai ya zama komai kuna yin shi ne domin taimakawa juna sannan wal mahabbati da kuma yi wato ƙauna to duk auren da aka yi akan waɗannan to za ka ga an samar da manufar zamantakewar aure sannan wal unsi da kuma samar da ainihin wato fahimtar juna al unsi shi yasa a duniya babu wanda ya kamata a ce ya san sirrinki kamar mijinki kamar yadda shi ma babu wanda ya kamata a ce a duniya a yau ta san sirrin shi kamar matar shi dan haka ma'aurata a tambayi juna shin ni yanzu na san sirrin mijina shi yanzu ya san sirrinki koko wasu kawaliya kuke ce musu koko wasu kawaliya sun yi abokan sirrinki wata matar tana nan babu waɗanda take gaya wa matsalolinta sai kawallinta su kuma kawallin na wasu shaidanu ne masu bata munanan shawara da haka za su yi kutu-kutu har sai sun fito da ita daga cikin inda take su zo su haɗu sai su zama ƙungiyar matan da suka yi aure suka rau ga su nan da yawa a yau wa ma aksaraha saboda ne saboda rashin bin ƙa'idoji irin wanda shari'a ta kawo mana sannan wal mawadda ƙauna da soyayya yana daga ciki wal rahma sai kuma jin kai da tausayi kuma an gane wannan da kyau ko to sai ma na yace to tunda waɗannan su ne manufar aure kana lizaman ala zawjaini ma'rifatu ma yazidu hadhihi ar-rawabi to ya zama kenan dole waɗannan ma'aurata su san abinda zai samar da waɗannan haɗin da muka ambata menene zai samar da wannan kauna da soyayya da fahimtar juna me zai samar da shi kaga ya kamata a sani wa yashuddu awasiriha, kuma zai karfati duk wani hanya da za a kulla wannan an yi wato irin hadin kai da kauna, wa yuqawwi janibaha, kuma zai karfafi abubuwan da za su tarbi wannan soyayya. Wa zalika anna li kulli minhuma 'ala al-akhar huquqan wa wajibat, malai yake to shi yasa a shari'ance wannan zamantakewan auren to yana tattare ne da wasu haƙƙoƙi da wasu dawainiya wanda kowanne dole sai ya kula wa ɗayan. Kaga shi muna buƙatar mu san waɗannan abubuwan domin mu yi amfani da su mu samar da manufar auratayya a tsakanin mu. Malam yace wala raiba, babu kokonto, babu shakka, anna ada'a kullin minhuma lil akhar haqqahu murtahinun bi ma'rifati tilka al wajibat, babu yadda za a yi a matsayinki na mata aure ki sauke haƙƙin mijinki sai kin san su. Haka ne ko ba haka ba, shi ma ba zai iya sauke haƙƙoƙinki ba shi ma sai ya san su. Sashe kenan dole mu je mu san menene haƙƙoƙin da yake na abokan zaman mu a kawunan mu. Wal huquq, da abubuwan da suke dawainiya, iz bi ma'rifatiha yu'rafu kullu minhuma ma lahu wa ma alayhi, da sanin wannan haƙƙoƙin shine kowane bangare zai san me ya kamata me bai kamata ba, me ya kamata ya sa ido me bai kamata ya sa ido ba, me ya kamata ya tsoma baki me bai kamata ya tsoma baki ba. Wa bi qadri idlalihima li hadhihi al-huquqa wa ta'zimiha, sannan kuma gurgurda yadda suka san waɗannan abubuwan to shine za su rinka mutunta juna, shi mijin ya rinka mutunta matar shi, ita ma matar ta rinka mutunta shi, abinda suka gaza yi to sai su yi wa juna uzuri, saboda an san dan adam tare yake bai suka goma ba. Dan Allah jama'a, inda duk mun san waɗannan abubuwa, matsalolin da ake samu a zamantakewa are za a same su, ba za a same su ba. Wa takabburul mawadda, to daga nan sai ka ga kauna da soyayya suna haɓaka suna girma yadda yadda ainihin wato ake tunani. Kuma abin da zai ba mu mamaki, iyayenmu da suka gabata da kakanninmu a zamunan su ba su samu yanayi na sanin irin waɗannan karatun ba, amma kuma a aikace sun yi amfani da karatun a gidajen aurensu. Shi yasa za ka ga iyayenmu da kakanninmu wasu sun yi shekara sama da 50 suna tare, haka ne ko ba haka ba? Amma auratayyar da ake yi a yau wasu ko kwana 50 ba a yi sai ka ji an rabu. Me yasa? Saboda yanzu ga karatuttuka amma ba a aiki da su, su kuma a wancan lokacin ba karatun amma suna aiki da ka'idojin. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Na taba ganin wani ƙara da aka kai wani kotu, clip ne haka ake nunawa, aka nuna wani tsohon mutum ya tsufa cukup da shi da matar shi dukkan sun tsofe, babu wani ragowar gashi a jikinsu, ba sai sai da ya riga yari ne ya koma fari, ma'ana sun furfure kenan ko? Shine alƙalin ya tada mijin sai yake ce mishi shekarunku nawa kai da matanka a zaman aurenku, sai yace sun shekara 40 ina jin da wani abu ban tuna ko nawa ne ba, amma wajajen 40 dai haka. Shine sai yace to me ye sirrin da yasa tunda kuka yi aure ba taɓa samun matsala a tsakaninku ba? Sai yace sirrin guda ɗaya ne, shine duk sanda na ga ra'ayi ya nemi ya bambanta tsakanin nawa da na matana ni sai in haƙura da nawa abu nata. Shikenan yace da haka aka zauna lafiya. Shine sai aka ce wa matan daga ce abinda mijinki ya faɗa, sai ta ce ku tambaye shi in ba da gaske ba ne, sai aka ce kai daga kai da yake ba ku ji abinda nake ba? Ina son ku gane ma'ana, wato sun samar da wani tsari ne wanda ya samu musu da fahimtar juna, wannan ya sa suka wanzu a wannan zamantakewar. Amma daga lokacin da shi mijin yake ganin ai ni isasshe ne dole ta yi kaza, ita ma tana ganin billahi lazi baka haife ni ba, waye kai, waye ubanka, to kun ga ba za a zauna lafiya ba, haka ne ko ba haka ba? To irin waɗannan abubuwan shine abinda zamani yazo yake koya wa ƴaƴanmu, ba dai shine abinda suke kallo a fina-finai ba, ba shine abinda suke karantawa a littattafai ba. To saboda rashin tunani ta karanta abu an ce a fim a wasan kwaikwayo, ita kuma sai ta zo ta mai da shi da gaske a ɗakin ta, haka ne ba za a zauna lafiya ba? Allah ya kiyaye. Ba ta kai tare ma ne yake ولما لعظم حق الزوج على زوجته saboda wannan girman matsayin miji akan mata ba hasu fi mas'alati shine nayi wani bincike akan wata mas'ala mai muhimmanci menene wannan mas'alar shine a haqqiyyatihi fi khidmati zawjatihi lahu shin miji na da haƙƙin matar shi ta yi hidima abinda nayi bincike akai kenan لأنها من المسائل دومن wannan matsalar tana daga cikin matsaloli allati hadatha fiha al-khilaf bayna ahli al-ilm kai hatta malamai sai da suka karu juna ilimi suka taso da mabambantan ra'ayi akan ya halatta ko kuma menene matsayin mace ta hidimta wa mijinta walikai yatabayyana hadha al-haq malai yake domin mu gane wannan al'amarin menene gaskiyar zancen sai muka tattauna liman ya kunu wa biman ya kunu wane ne yake da alhakin yayi wa wani hidima kuma ta yaya za a tsaida wannan hidiman abinda nayi bincike kenan a cikin wannan risala malamin ya ci gaba da cewa wa ragibtu fi bahthi hadhihi almas'ala wa tahqiqiha sai na kwadaitu zuwa ga yin bincike akan wannan matsalar kuma mun fito da sakamako to wannan ya kai ga malamin yayin wannan rubutun ina fata an fahimci background din aikin nasa to shine sai ya bayyana irin hanyoyin da ya bi wajen binciken sa da kuma abubuwan da ya samar na natija to bayan nan sai ya ce ga wasu kalmomi da ne amfani da su da ya kamata a fahimce su kafin mu shiga cikin tattaunawa awwalan abu na farko al-unwan taken da ne wa wannan rubutun na yi wa rubutun take da suna khidmatul mar'ati zawjaha khidmatul mar'ati zawjaha wato mace ta yi wa mijinta hidima wannan shine taken da na sawa sunan littafin to kamar yadda kuka ji larabcin haka malam yace wa hadha huwa al-afa wannan shine larabci ingantacce idan za a faɗi wannan kalmar da larabci domin wani zai iya cewa ya kamata a ce khidmatul mar'ati li zawjiha nan sai kuka ji malamin bai kawo lam na ta'lil ba sai yace khidmatul mar'ati zawjaha kai tsaye me yasa bai ce li zawjiha ba sai yace li anna al-fi'la domin shi a ka'ida na larabci duk wani kalma da yake na fi'li aiki kenan ko ya ta'adda bi nafsihi yana iya yin ta'addi da kansa ba sai an sa mishi wani lamu na ta'lil ba an gane wannan da kyau ko fala hadaka li ta'diyatihi bil lam da ka larabci in ma ka sa lamu din ko to kaman kai gwaranci ne kaga iz huwa masdarul mudaf ila ma'mulin al fa'il domin masdari ne wanda ake jingina shi zuwa ga fa'il to wannan ɗaliban larabci su za su koyi jin daɗin wannan bayani amma mu da wa'azi muke son mu ji bari kawai mu ci gaba da haka sai malam yake abu na biyu idan aka ce khidma da larabci alhamdulillah ina ganin mu a Hausa ko masu magana da harshen Hausa sun maida kalmar mata zama Hausa kaga ne ko da haka da an cewa mutum hidima ba sai an mai wani fassara ba ya san me ake nufi to shine ya dauki wani dawainiya na wani na yi mishi wasu ayyuka ko rage mishi wasu anyi wato ayyuka an fahimta ko sai ce sannan da muka ce khidmatul mar'ati wa ake nufi da almar'a sai ce almar'u huwa ar-rajul wannan kalman idan aka cire ta'un nan aka hamzan da ta'u aka ce almar'u to ana nufin namiji kenan ita kuma mace sai a sa ta'u tani ko almar'atu sai ce wa qad aksaru fa qalu mar'atu ana maida namiji ya koma mace a ce mar'a to daga nan ne na hada sunan wannan bincike nawa na sa littafin khidmatul mar'ati zaujaha, ina fata an gane. To a wuri na farko da malamin ya fara tattaunawa, sai malamin ya ce menene ake nufi da, ko kuma menene hukuncin wannan hidimar? Gashi yace mas'alatin, tattaunawa na farko da zamu yi, hukmu khidmatil mar'ati zawjaha, menene hukuncin mace ta rinka yi wa mijinta hidima, tana yi mishi wasu tawainiya, menene ainihin wato hukuncin wannan abu? To sai mu saurara yanzu mu ji hukunci da malamai suka ambata game da mace ta yi wa mijinta hidima. Malamin yace ikhtalafal ulama'u rahimahumullahu ta'ala, malamai sun yi sabani, Allah ubangiji ya ji kansu da rahma, fi hukmi khidmatil mar'ati zawjaha, wajen wani hukunci za a baiwa mace ta yi wa mijinta hidima. Ala qaulaini mashhurain, sun yi maganganu guda biyu shahararru, an gane ko? Abinda ake nufi da hukunci shine a baiwa yin aikin ko yin hidima a bashi matsayi a shari'a. Shin za a ce wajibi ne, koko mustahabbi, koko halal, ko makaruhi, ko haramu? Waɗannan su ne ahkamu shari'a. To wani hukunci za a baiwa hidimar da mace za ta yi wa miji? Alƙaulul awwal, sai malamin ya ce zance na farko, ma zahaba ilayhi jumhuru ahli al-ilmi min ash-shafi'iyya wal hanabila wa ba'd al-malikiyya wa ahli adh-dhahir, shine abinda aka samu mafi yawan malamai cikin malaman shafi'iyya da hanabila, ɗan mazhabin Imam Ahmad dan Hanbal, da wasu sashi na ɗan malikiyya da ahli adh-dhahir, ɗan zahiriyya, abinda suka ce shine min annahu a hukunce la yajibu ala al-mar'ati khidmata zawjiha, ba wajibi bane akan mace ta yi wa mijinta hidima, la fi ajmin, hidiman ko da na jirki ne, ma'ana ta dama mishi kunu, wala khabzin ko ta ainihin wato soya mishi gurasa, wala tabkhin ko ta dafa wani nau'in abinci, wa nahwihi, ko makamancin haka. Sai ce min kanfi dari, kamar misali gyaran gida da sharan gida, au mal'il ma'i min al-bi'ri aw al-fahn, ko kuma ta je ta rinka aikin ibo mishi ruwan da zai sha, yayi wanka, yayi biyan bukatar shi da shi, wa ashbahihi, da makamancin waɗannan. Waɗannan malaman su suna ganin cewa wannan koda mace ta yi, to ba a bisa wajibi ba, su kiyaye fatawansu. Sai malamin ya ce fahimi sa'ifa, waɗannan malamai abinda suke nufi shine muni'at wujubu khidmati zawji ala zawjatihi fi shay'in, suna ganin wato miji ku kiyaye. Malaman da suka yi wannan fatawar cewa mace ba za ta ainihin wato yi wa mijinta hidima na girki da wanke-wanke da wanke kaya da sauransu ba, sai suka ce to shi ma mijin, ku ji, shi ma mijin ba zai mata aikin komai ba a gidan, komai da kanta za ta rinka yi wa kanta, tunda ita ba ta yi mishi hidima ba, to shi ma ba zai ɗauki ɗawainiyanta ba. In ta yadda, to a zauna a haka, rayuwar za ta yi daɗi? Mun ga ba za ta yi daɗi ba. Shi yasa kuka ga wasu malamai da suke yin irin wannan fatawar, cewa don haka idan tana da wani buƙata, to shi ma sai dai ya sa mata ido, da haka miji shi ma ba zai yi mata komai ba. An fahimta ko? To ta haka suka yi balansin zantuka. Amma bari ku ji abin da malamin yake. Sai malamin ya ce wattadallu ala ma zahabu ilayhi bima yali, abin da yasa suka yi wannan hukuncin, suka ce wai saboda na ɗaya, innal ma'quda alayhi min jihatiha al-istifta, ai asali manufar da ta sa ake yin aure shine kawai a je a samu gamsar da sha'awar juna. Wannan shi ne abinda suke cewa auren sha'awa kenan ko? Wa manfa'ati al-bud'i, don haka gamsar da sha'awa kawai ake bukata, amma duk abinda ba gamsar da bukata ba, wannan ba shi daga cikin abinda yake wajibi na kowane bangare. Fala yalzimaha baghlu ghayrihi wa la yamliku az-zawja min manafi'i az-zawja sigayin nufin ta'idiha da haka tunda sadakin da ya biya an ce saboda abinda zai samu ne na gabatar da sha'awar shi to wannan biyan bukatan kawai za ta samar in ko ba haka ba to ba wani abu da yake wajibi akan ta sai malama yace to malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin to an yi musu martani ba yadda da wannan ra'ayin nan nasu ba wai jabu amman jillubi bi jawabaini an maida musu da martani ta fuskoki guda biyu fuska ta farko al-awwal wa huwa anna al-mahra fi muqabalati al-gudu'i lallai tabbas shi sadaki da miji yake biya to yana wato a matsayin a saduwa ne da miji zai yi da mata shi yasa aka ce sadakin haƙƙin ita matar ce babu wanda ya halatta yayi amfani da sadakin sai gida saboda me saboda sakamakon abinda za a yi wato samu natsuwa da shi ne na sha'awa a jikinta kun ji wannan ko sai suka ce amma kuma wa kullum min az-zawjaini yaqdi wa farahu min sahibihi kuma ai dukkan su suna amfana ta wannan janibin kamar yadda shi namiji yana samar da gamsuwar sha'awar shi a jikin matar ita ma haka matar tana samar da gamsuwanta daga mijinta لأن الله سبحانه دوما الله مدوك تنسلكي إنما أوجب نفقتها وكسوتها ومسكنها ليكون في مقابلة استمتاعه بها أي باقية وتسجاكي أكا وجب تاو مجيبا هكذا يقول بها كبار تبت كما يجب مكتي سجاكي تو ينا أمقبن أبن دزاء السامرني لغتي كمتي نزقم تجش عوام da haka dole a bata wannan sadakin da haka babu wanda ya halatta ya ci sadakin mace sai ita da kanta ita kuma duk abin da ta ga dama tana iya yi da shi shi yasa kuke ji ake rabe tsakanin meye ake cewa wannan gara ake cewa ko abubuwan nan dai da ake kawowa banda sadaki ana mayyade su za a ce wannan sadaki wannan kuma wasu tawainiya ne na aure to amma akwai wasu haƙƙoƙi kamar ne kamar nafaka dole miji ya rinka ainihin wato kashe dukiya akan matarsa na wasu buƙatu na yau da kullum dan ɗan adam ba zai iya ci gaba da rayuwa haka kawai ba tare da yana da wasu buƙatu ba haka ne ko ba haka ba to haƙƙin miji ne ya kula da wannan sannan abu na biyu sitwatuha ya sitirta ta ma'ana ya samu mata abin da za ta sitirta kanta wannan haƙƙi ne a kansa li yakuna sai kuma me wa maskana da kuma wurin zama domin in aka daura mai auren ba kawai zai je ya samu fili bane inda ake kwallo yace to zauna anan nan ne daki zai yi dole sai ya je ko dai ya gina gida ko ya karba haya ko a bashi aro ko na gandu ina mata an gane to waɗannan dawainiyan da aka ce yayi su a babun dole to shi kuma menene matar za ta yi mishi a makwafin su Allah ya sa kun gane magana tunda an ce ya ji ya sadaki a madadin gamsar da sha'awar shi da zai yi an gane ko to wannan dawainiya na kashe dukiyar yau da gobe matsuguni sutura to ita kuma matar ne za ta yi a madadin waɗannan dawainiyar kun gane magana ko to shine sai aka ce to ita matan ita kuma tana biyan farashin waɗannan ɗawainiya wajen hidimar da take mishi a gida kun ji inda hukuncin hidima ya shigo kan mace kenan da haka jinkin da take mishi to a nan ne take fanshe wancan haƙƙin wanki da wanke-wanke da za ta yi mishi shi ma a madadin wancan ne kakkaɓe gado da sharan ɗaki da tsakar gida shi ma a madadin wancan ne kai yanzu nan za mu zo mu ji cikin magabata akwai wacce take wanke wa mijinta mota motar shi kawai sai ta fito ta wankewa ko mashin ko keke ina ka san gani duk daga cikin hidimar da take wa mijinta kina ma'ana ana kawo wannan dan a nuna cewa shi mijin akwai abin da zai tsayu ya kula da su to ke ma mace dole akwai abin da zaki tsayu ki kula da su kun gane wannan magana ko to ga an yi wato nasoshin dinda lokacin mu ya ainihin wato kawo amma bari mu karanta mana koda waɗannan in ya so a gobe insha Allah sai mu daura akai sai malam yake cewa wa khidmatuhu iyyahu to idan aka ce hidimar miji ku kiyaye jama'a kuma ku fahimci wannan gaban shi ma yana daga cikin wuraren da ake kuskure fahimta idan aka ce hidimar miji to kowaɗanne al'umma suna da abin da suka fahimta a matsayin hidimar miji ma'ana abin yana da alaka da al'ada da kabila da kuma yanki an fahimta ko a cikin al'adun wasu abinda mace take yi wa mijinta wasu al'adun ba sa yi to kowanne za su tsaya akan abinda a ɗabi'a da al'adansu shi ake cewa hidimar miji to sai su tsaya akan shi kamar yadda na kawo wannan misali yanzu wala'alla a wancan al'umman da mata take fitowa ta wanke wa mijinta mashin da mota al'ada take kuma ba wanda zai gani ya ga wani matsala ne amma mu yanzu wannan al'ummar in aka ga mace ta fito tana wanke mashin ai ta shiga magana ko eh sai an kai ta da kan magoyi Allah ya sauka da aka sai mallam yace wa madarat bihi ajaka al-azwaj ko kuma adatul azwaj da kuma abinda al'adan su al'ummar suka gudanu akai da aka ko wadannan al'umma za su yi abinda yake al'adan su na yi wa miji hidima an fahimta ko wal jawabu tsani martani na biyu da aka yi wa waɗancan malaman da suke ganin cewa ba wajibi ba ne suka ce annal uquda al mutlaqa innama tunazzalu ala al urfi shi asalin wato alƙawari ko yarjejeniya ana gudanarwa ne akan abin da aka sani a al'ada wal urfu khidmatu al mar'ati wa qiyamaha bi masalihi al baiti al dakhila kuma sananna abu ne ko waɗannan al'umma sun san cewa in aka aura wa namiji mace to matar za ta je ta yi mishi wata ɗawainiya a gidan shi ba haka ba ne daga cikin dalilan da ke nuna haka shi yasa in aka aurar da tsiya mace za ku ga ana haɗa mata wasu kayayyakin amfanin gida me yasa ake haɗo mata kayan kitchen saboda an san za ta yi wa mijinta girki ba haka ba ne me yasa ake haɗo da turmi da taɓarya don an san za ta yi daka za ta yi jajjage ina fatan gaye kenan a al'ada an san waɗannan ayyukan to mace dole ne za ta yi wa mijinta a gida har shi yasa kafin ma a aurar da iya mace a lokacin tana gidansu za ku ji babarta ko wata dattijuwa a gidan tana cewa ki zo ki sa ido a abu kaza da nake yi kin san dai aure za ki yi kar ki je gidan miji ba ki iya ba haka ba ne saboda an san in ta je ita ma za ta yi wa mijinta to al'adar mutane ma ya yarda akan cewa haƙƙi ne mace ta yi tawainiya wa mijinta dalilin su na biyu malam yace istadallu bima akhrajahu al-imam al-bukhari sun yi hujja da wani hadisi da al-imam al-bukhari ya rawaito fi sahihi a cikin sahih dinsa wa zalika min hadisi ali bin abi talib wannan hadisi shine hadisi ali bin abi talib Allah ya kara mushi yadda anna fatimata ali yace lalle wata rana matar shi fatima wace ce fatima diyar manzon Allah ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhuma أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترانا فاطمة تزوج وجه منزل الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما تزوج تكي يا منزل الله نازل عبارا أن كامو باي وإنا نيما الفرما أبان غدا تايا دومي يرنك تايا نأيوك غدا تلوبا وانا تير منزل الله كي تزوج وجه منزل الله نيما hadimi wato irin kaman kake yaran nan masu taya aikin gida da muke samu yanzu in za a kai nika a bashi ya kai in za a yi wanke wanke a ce ya yi in za a yi kaza a ce ya yi haka ne ko to me yasa Fatima ta zo neman wanda zai taimaka mata a wajen manzon Allah saboda ba ta yin wannan aiki a gidan mijinta tana yi kaga inda ba haƙƙinta bane manzon Allah zai ce waye saki waye kake da yake mishi hidima domin aka ce har sai da ta nuna wa manzon Allah hannayenta har suna yin kanta kun san kanta ko saboda me saboda tana yin hidiman mijinta Aliyu kenan ashe wannan ɗabi'ar tun zamanin manzon Allah dama haƙƙi ne akan mata da aka kada wanda ya zo maka yanzu ya zo ya kawo maka wannan rudanin ya ce ai a musulunci ma ba dole bane ki wa mijinki komai dole shi zai nemo abinci ya dafa miki ke kuma ki je ki harre akan kujera kina kallon talabijin kina matsa remote ya gama girkin ya zo ma yana sa miki a baki ba haka yake cewa ba duk wanda aka gaya mai wannan shi ma ya san an dora shi ne akan keken bera Allah ya kyauta. Da haka wajibi mace ta rinka neman ladan wannan hidimar da take yi wa mijinta, don kamar yadda zamu zo mu ji a can gaba, ba karamin ɗaukaka mace take samun sakamakon wannan aikin ba. Gashi da ta zo wajen manzon Allah take annabi ya bata, faqala, sai annabi ya ce mata, ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu. Manzon Allah ya ce, ke Fatima, ba kya son in baki abin da yafi wannan hadimin alkhairi? Sai ta ce tana so. Sai annabi ya ce, تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. إذا كيكا زوك فنسيا كافنتي بشي هي سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 هذا أنسى مقداء تريكي لكو من ذا الله يتكرم أي من التسبيح من ذا كيكوانتا ya fi miki alkhairi fiye da wanda zai rinka taya ki aikin gida. Aikin gidan nan ibada ne, zai ke abu kada ki nemo wani ya taimaka miki. Idan kina wannan tasbihin, to sai Allah ya rinka sauƙaƙa miki aikin, ba ma za ki ji a jiki ki kina yi ba. Abinda Annabi ya koya mata kenan. Sai ta karɓi wannan shawara, sai ta haƙura da houseboy ɗin ko housegirl, sai ta haƙura da shi. Da haka ta je ta ci gaba wa mijinta hidima har ta koma ga Allah. To abinda manzon Allah ya sa diyanta, wani yanzu zai zo maka wani karatu ya ce kai kaka yarda da shi, kaga ai ya yaudare ka ko? Allah ya kiyaye. Dalili na biyu wanda akan shi zamu tsaya insha Allah, kamar yadda muka ce saboda lokacin namu ya riga ya kawo jiki, shine hadisin Asma'u ƴar Abi Bakar. Kaga an kawo hadisin ƴar manzon Allah, sai kuma aka kawo hadisin ƴar babban abokin manzon Allah. Abu Bakr ne Siddiq, yana da wata ƴa mai suna Asma'u, ita ce yayan Aisha. Ina fata an gane. Idan aka ce yayan Aisha, ba fa ana nufin ƴan tazaran da ke tsakaninsu ba yawa ba. Aka ce tazaran da ke tsakaninsu ya kai kaman kusan shekaru 20. Ina fata an gane. Da haka ba wai nan kurkusa ba ne. To a lokacin da Asma'u take gidan miji, bari ku ji abinda ita ma take yi. Qalat, Asma'u tace, tazawwajani Zubair, sahabin manzon Allah Zubair ibn al-Awwam, shi ne ya fara aurena, shi ne mijina na fari. Domin ita wannan Asma'u cikin tsarin Allah mazaje mabambanta ta yi rayuwa da su, saboda Zubair ya rasu aka samu wani sahabi ya zo ya yi zawarcin ta ya aure ta, shi ma wannan daga baya ya rasu wani sahabi ya ƙara zuwa ya aure ta ma'ana ya yi zawarcin ta kenan ko? To amma mijin da ta fara aura shi ne Zubair. Ga lokacin da take tare da shi ta ce, wa maluhu fil ardi min malin wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay'in. To Zubair, irin yadda kake ganin gama garin mazaje ne, ba wai wani dukiya suka tara ba, bai da wani dukiya na azo a gari, an fahimta ko? Bai da wasu gonaki, ba wani abu da ya mallaka na bayi ko dabbobi, ghairu nabi'in wa ghairu farasihi, abubuwa guda biyu ne kawai ya mallaka. Yana da wata raƙuma taguwa kenan wanda da shi yake bar ruwa, ma'ana in za a ɗibo ruwa daga rafi ko rijiya, raƙuman ake zuwa a ɗibo ruwa da shi, zo ki amfani da shi a gida. Sannan yana da farar dokin shi da yake hawa in zai yi tafiya ko in za a je jahari. Kaga dokin shi ne a matsayin abin hawan shi ko? Shi ne motar shi kenan. To bari ku ji abin da Asma'u take. Sai take, fa kuntu, ni matar shi, ni Asma'u, ni ce wacce ta kasance a'alifu farasahu wa askil ma'a, ni nike kula mishi da jokinsa. Kaga kulawa shi ne misalin kan da muka buga, kamar ka ce ita take wanke mishi doki, ta bashi abinci, ta bashi magani, wa askil ma'a, ni nike zuwa kuma in ɗibo ruwan da za mu yi amfani da shi a gida, wa akhruzu gharabahu wa a'jil, sannan ni zan jawo gida kuma in jama mushi kulli in an yi wato hada mushi kunu ko wani abu makamancin haka walam akun uhtinu ukhdiza yace a lokacin da aka aure ni ina yarinya karama lokacin ko gurasa ba iya soyawa ba da haka idan zan girka mushi abinci wa kana yakhdizu jaratun li min al ansar sai in gayyato wasu makwabtana daga cikin ansarawa in ce da Allah ku zo ku nuna min ya zan hada gurasan nan ne an fahimta ko da haka sai su zo su taya ta sai ce wa kunna niswatu sidqi yace kuma makwabta ne mutanen kirki ba irin makwabta masu mure kunnin mata ba ko yace wallahi mutanen kirki ne suna ba ni shawarwari su nuna min abubuwan da ban iya ba har ni ma na zo na iya wa kuntu ankulu an-nawa min harbi Zubair allati aqta'ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma na kasance ni nake zuwa in yo ciyawa in kawo wa dokin mijina ciyawan da zai ci ni zan je in yanko shi a gona sai in kawo muke shi wannan dai hidima ne ko ba hidima ba hidima ne sai yace wata rana na je na yo wannan ciyawan zan kawo gida sai na haɗu da su manzan Allah a kan hanya su kuma sun taho a kan adeban hawa su ma za su koma gida domin inda gonan shi yake yake a wajen gari ne an fahimta ko wahiya minni ala kulusai farsahi sai an yi tafiya kaman nil farsahi uku idan aka ce nil farsahi uku kaman ka ce kilomita ɗaya ko wani abu makamancin haka wato kaman ka kaddara mafi kusanci a ce za ka taka daga nan ka je bakin titi can da ake tafiya Kaduna ko to nan ne inda gonan yake ta ce haka za ta tashi ta taka a ƙasa ta je ta yo ciyayi ta ɗauro a ka kuma ta dawo da shi gida bata kuma taɓa zuwa ta yi wa mijin rashin kunya ba ce wato billahi lazi ba za ta tafi ba ni ba baiwa aka kawo ni gidan nan ba ni kaza 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 bai taɓa yi ba da ba gane wannan da kyau ko kaga mata yanzu ba ba mata irin wannan in dai ba an je ƙauye ku ba ko to kun ji wata ta ce ko a ƙauyen ma yanzu ba a yi su ma sun waye ko ta ce fadittu yawman to wata rana na je na yo mushi waɗannan ciyayin wannawa ala ra'ati na ɗauko waɗannan yayin a kaina falaqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na haɗu da su manzon Allah a kan hanya wa ma'ahu nafarun min al-ansar tare da manzon Allah akwai abokan rakiyar shi cikin mutanen Ansar mutanen Madina ke nan yace da manzon Allah ya gani to ku duba ku gani shi manzon Allah a matsayin uba yake gare ta ina fata an gane sannan kuma yana auren ƙanwanta ina son ku gane alaƙar to da annabi ya ganta a hanya kaga ba abun mamaki bane annabi ya tsaya hanya ya yi mata magana sai annabi ya yi mata magana yake asma'u ke ko daga ina haka ke wallahi na je ɗauko kayan abinci ne a gona ko abin da zan ci da dabban mijina kuma tana tafiya a ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam fada'ani thumma qala annabi sai ya kira ni sai yake tsaya tsaya ikh li yahmilani khalfahu yace ki zo ki hau abin hawa ya rage miki hanya an gane wannan da ke ko asma'u kace fastahyaitu an asira ma'a rijali wa zakartu Zubair wa ghayrihi yace sai na ji kunya tunda manzon Allah ba shi kadai bane akwai abokan rakiyar shi to na ji kunya in shiga cikin mazaje sai na tsidda kai haka sai na ki amsa manzon Allah kuma sai na tuna mijina yana da kishi in ya ji na shiga tawagan maza to ba sai da za ta kare tsakanin mu da shi ba ina fata da wa'an gari kun ga ba irin matan mu ne yanzu ba ko wata za ta zo kan titi kawai sai ta tsaye da mai aspirin kawai sai ta lafe bayan shi Allah ya kyauta ne ya faru ya ce wa kana aghyarun na mijinta ya kasance yana da matsanancin kishi ba zai yiwu a ce ya wato gina tsuwa a ce ya shiga cikin tawagan maza duk da cewa manzon Allah ne shi zai dauke ta akan abun hawa ba fa'arafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to manzon Allah kuma yana da saurin fahimta da manzon Allah ya ga naki amsawa kuma naki tafiya sai ya fahimci ina jin kunya ban san in hau abu tare da su shine sai manzon Allah yake to shikenan ki tafiyan ki ba damuwa na gane abin da kike yi an fahimta ko inni qad tahaytu fama ba fajitu zubayr sai annabi ya wuce ya tafi ya kyale ni da na dawo gida na zo na samu mijina fa qultu sai nace mishi mai gida ka sa abin da ya faru akan hanya ta yau kuwa laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya hadani ni akan hanya wa ala ra'si annawa kuma akwai wato kayan da na dibo akai na wa ma'ahu nafaru min ashabihi kuma yana tare da wasu sahabbai shi fa anaha li arkaba sai ya kwantar min da raƙumin shi yace in hau ya rage min hanya fa tahayyi yace sai na ji kunya sai ban je ba wa araftu ghayrak kuma na tuna kai mai gida kana da kishi in ka ji na shiga cikin da wagan ba za ka ji daɗi ba fa qala da ya gaya wa Zubair sai Zubair yace wallahi la hamluki nawa kana ashadd alayya min kubati ma'a yace wallahi na fi jin tsananin wato abinda kika je kika dauko na ife sai da ake jakin bisu ma'ana shi ma yayi madalla da abinda ya kai yace a lalle kin kyauta qalat hatta arsala ilayya Abu Bakr to bayan wannan lokacin da Abu Bakr ya ji labari shine sai ya aiko min yace in zo bi khadimi a afwan ya aiko min da wanda zai saka taya ni wannan aikin da haka daga lokacin sai ya zani ina gida wannan hajimin shi yake zuwa gona yake yin wannan aikin fa ka annama a atakani yace daga lokacin da aka aiko min abokin wanda yake taya ni aiki sai na ji na samu relief na samu sassauci fiye da yadda ake tunani kamar an yanta ni to me muhalli shahidi a cikin wannan hadisin ma kaga wannan ya nuna ashe dawainiyar da mata suke yi wa mazaje ba wani bakon abu bane a cikin cikin matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna yi ina fatan da ba'an gani to wannan shine gaban farko da malam ya fara tattaunawa game da matsayin hidimar da mace za ta rinka yi wa miji kuma anan za mu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gobe sai mu ji sauran bayanan da za su biyo baya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na'am amin ya hayy ya qayyum yan uwa masu albarka muna yi wa kowa fatan alkhairi insha Allah anan za mu saurara muna kuma ƙara addu'a farko da ƙarshen al'amari Allah ubangiji ya karba mana ibadodinmu da muke gabatarwa a cikin wannan watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya sanya mu da cikin tsantsin bayi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi